Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi, haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman. Amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Dalo, yau 7 ga watan Afrilun shekarar 2019. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun nuna matakar damuwa kan yadda ake samun ƙarin tashi-tashin hankula masu nasaba da rikicin Boko Haram a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar. Jami'an sun ce mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutum 88 a yankin Tafkin Chadi a watan da ya gabata kadai, inda suka ce a bara mutum 107 aka kashe a lokacin shekarar 2018. Kakakin ofishin da ke kula da fannin bada tallafi ga waɗanda rikici ya rutsa da su, John Slack, ya ce karuwar adadin da aka gani na da nasaba da yadda kungiyar mayakan ta Boko Haram ta sauya dabarun kai hare-harenta.
It's not only armed men fighting armed men. It is also armed men fighting civilians, families, women and children.
Ya ce ba wai mayaka ne da ke dauke da makamai suke yakar wasu mayakan masu dauke da makamai ba, a'a, mayaka ne da ke yakar fararen hula da suka hada da mata da yara kanana, wannan kuma babban abin damuwa ne. Ya kuma kara da cewa daga cikin mutum 88 da suka mutu a watan na Maris har da mutanen da ke gudun hijira a wasu yankuna. A karan farko, da yawa daga cikin dubban masu zanga-zanga a birnin Khartoum da ke Sudan sun isa hedkwatar dakarun kasar tun bayan da aka fara mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnati watanni 4 da suka gabata. Yan sanda sun yi amfani da barkono mai sa kwalla a jiya Asabar domin tarbatsa masu zanga-zangar, inda rahotanni suka nuna cewa su ma masu boron sun yi ta jifan yan sandan da duwatsu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito kamfanin dillancin labaran kasar ta Sudan yana cewa fara hula ɗaya ya mutu a zanga-zangar wacce har ila yau ta yi sanadin jikkata wasu da dama ciki har da yan sanda. Zanga-zangar da ta faro ne tun daga ranar 19 ga watan Disambar bara, inda masu boron suka zargi gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da yin almubazzaranci da arzikin kasar, lamarin da suka ce ya sa farashin abinci da man fetur da kudaden kasar waje suka yi tashin goron zabi. Akalla 'yan sanda 7 da fararen hula 3 suka rasa rayukansu a jiya Asabar bayan da wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan, a cewar hukumomin kasar. A gabashin lardin da ake kira Ghazni, mayakan Taliban sun kashe 'yan sanda 3 a wani hari da suka kai kan wani shingen binciken jami'an tsaro a cewar kakakin 'yan sandan lardin Ahmad Khan. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin. Sannan a lardin da ake kira Saripol da ke arewacin kasar, hukumomin yankin sun ce akalla 'yan sanda 4 aka kashe bayan da wasu mayakan Taliban suka farma wani shingen bincike na daban, kamar yadda shugaban lardin Muhammad Nur ya tabbatar. Baya ga haka, an kashe wasu fararen hula 3 a lokacin da wasu bamabamai suka tashi a gabashin lardin Nangarhar. Babu dai wanda ya dauki alhakin harin na Nangarhar da na yankin Saripol. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 4. Ambaliyar ruwan da ta mamaye yankin kudu maso yammacin lardin da ake kira Khuzestan a ƙasar Iran ta tilastawa jami'ai sun ba al'ummomin wasu garuruwa 6 umarnin su fice daga gidajensu. Sai dai wani gwamnan lardin Gulamareza Shiryata ya faɗa a kafar talabijin ɗin ƙasar cewa ana buƙatar maza musamman matasa su zauna domin su taya jami'an gina shingen da zai daƙile kwararar ambaliyar ruwa zuwa yankunan da ke garuruwan. Ministan cikin gida Abdulrazi Rahmani Fazili ya ce ambaliyar ruwan ta raba kusan mutum 400 da muhallansu a wannan lardi. Hukumomin sun tabbatar da mutuwar mutum 70, sannan sun ce zuwa yanzu ambaliyar ruwan ta tashi garuruwa 11. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce idan ya sake samun wani sabon wa'adin mulki a zaben da ke tafe zai haɗe yankunan Yahudawa da yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Akwai yiwuwar wannan alkawari da Firayim Ministan Netanyahu yayi ya harzuka Falastinawa da sauran kasashen Larabawa yayin da ake gab da tunkarar zabe a Isra'ilan. A lokacin wata hira da kafar talabijin ta Channel 12 News ta yi da Firayim Ministan kwanaki biyu kafin zaben wanda za a yi a ranar 9 ga watan nan. An tambaye shi dalilin da ya sa Isra'ila ba ta mallaki yankin yammacin gabar kogin Jordan ba, kamar yadda ta yi da gabashin birnin Kudus da kuma tuddan Golan ba tare da amincewar kasashen duniya ba, sai ya ce Isra'ilan na gab da shirin yin hakan.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kin kawo labaran da suka shafi zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Ko me za a yi kimanin guda hudu don gyara lamuran zabe a Najeriya? Awwal Rafsan Jani na Cibiyar Demokradiya zai yi bayani. PDP ta yi bayani kan muradunta a kotu kan karar kalubalanta sakamakon zaben shugaban Najeriya. Mun dau manyan lauyoyi hudu don APC ta kalubalanci sakamakon zaben da aka ayyana PDP ta lashe, inji gwamna MA Abubakar. Me yasa harin zuwa yakin neman zabe ba fai wuce batun tituna da ruwan sha bane? Masanin tattalin arziki da ma'adinai Shehu Madugu zai yi bayani. Waɗannan da zan tawa da wakilin Abdullahi Muhammad yayi da sakataren kwamitin karɓar mulki a Gombe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu dai za a iya cewa bayan kammala zaben Rivers da gwamnan Nyesom Wike ya samu tazarce, an kammala zabe a dukkan matakai, wanda hakan ya sa Awwal Musa Rafsan Jani na Cibiyar Demokradiyya ya ambata wasu ginshikan lamura guda hudu da za a inganta zabe a Najeriya matukar aka bi su.
To in dai har ana so a kawo inganci a cikin harkar zaben Najeriya, to dole ne dokokin tsarin zabe na kasa a yi musu garan bawul ɗaya kenan. Sa'annan na biyu, dole ne duk wanda aka kama shi da laifin ya keta dokar zabe, dole ne a yi masa hukunci dan izamanto sakamako akan sauran waɗanda suke da sha'awar yin wannan al'amari. Abu na uku shine dole ne ɗan Najeriya a waye masa da kai kan illar tashin hankali da ringimu akan harkar zabe. Idan ba haka akai ba, ba inda za a ci gaba da samun zabe sahihi. Sa'annan abu na hudu shine dole ne a tabbatar da kan cewa duk wanda ya ci ko kuma ta ci a bashi, kar a canja alƙalamin kididdiga na zabe. Idan ba haka akai ba, kuma aka daina amfani da ƙarfin tuwo don a tabbatar da kan cewa dole ne sai wani ya ci ko kuma wata ta ci. To in ba haka aka daina ba, to gaskiya ba za a gyara ingancin harkar zabe a Najeriya ba. To mu za mu ci gaba da fafutukar neman a kawo harkar gyara a cikin harkar zabe. Sa'annan su da kansu jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul. Ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da 70 a lokaci ɗaya ba, saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su, ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba, saboda ko loganta ko kuma sununta ya zo iri ɗaya. To wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu, kuma izamanto an kawo dokokin da duk jam'iyyu sai sun bi su, sai sun bi tsari ka'ida. Duk wanda bai yi ba, to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jam'iyyu.
Rafsan Jani aka furta zance za a jira ga wanda alhakin aiwatarwa ke wuyansa, zai dau mataki ne ko kuwa zai bar kasuwa ta yi halinta. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi ƙarin bayani kan ƙarar da ta shigar kotu don kalubalanta sakamakon zaben shugaban Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya lashe a karo na biyu. Ga bayanin jam'iyyar ta bakin sakataranta Sanata Umar Tsauri.
Jihar Katsina sun ba da kuri-kuri masu yawan gaske waɗanda suke ganin sun kai shi da Muhammadu Buhari ya zarce, amma yanzu kuma kai yadda kake gani abin daban ne.
Ina aka yi zabe? An yi zabe a Katsina? An yi zabe a Zamfara? Katsina, duk inda ake da insurgency, kuma muna da sabuwa, muna da dandamali, muna da faskari, muna da kankara, muna da dusimma, muna da safana, muna da dan Musa, muna da basari, muna da jibiya. Duk wannan tashi hankali yake, babu inda aka yi zabe rubutawa a kai. Zai ga cewa ta yaya za a ci samu nan guruwa a Katsina da kadiri da ake zabe duk lumar da kasancewa akwai mutum 500 in kadiri da zaben da shi zai ko su ji kura in dai zaka ki saboda ka ba a ji kura ba rubutawa akai shi yasa muke so a ba mu takardun zabe ka gani ya zabe zai faru kan a fara kan mu kai rabi su so su har zabe muna tabbatar da cewa an ba mu dama muka yi inspector in kai muka yi inspector wannan kakin zabe za mu yi nasara kuma za mu an shi da Allah da mutane suka bawo
shi ma Buhari cewa yayi ta zaben da Allah ya ba su nasara suka ci wannan zabe gashi kai ma ka kawo maganar Allah
ai ga yadda shari'a take wanda yake musulmi ya san cewa ko ta ya ka samu mulki Allah baka shi dan shi ke ba da mulkin ga wanda ya so ya saka wanda ya so ba wanda ya so lokacin da ya so ko soja ke kiyaye shi mulki Allah ya ba shi da ruwan in Allah ya ba shi ba sai ya kudin sai ya foyin sai a kashe shi saboda ka dole in kana musulmi ka ce Allah shi ke badawa ga wanda ya so mun ga su da wannan amma Allah yana ba da abu da sala dan Allah ya ba hakuri ga hannunka a kan cewa Allah bai ce daga gaban cinka sai ka nema akwai sala saboda ka mun yadda cewa sala ta yin mulki shine mutane amma Allah ke ba shi ba mu shi da wannan
da ku ji zargi da kuke cewa amma rage gurbin ku a wasu gurare inda kuka bi karfi
to kai ba gani ba kai yanzu ka ce ka dole mu fara zabe kai yanzu ka ce zafarin fara zabe ai abun kuru yake ba abu yake ba abun da ke zahiri yake amma ku ga saboda karan zahiri
a tarihin karar shugaban kasa a Najeriya ko kuma dai mu takaita shi daga dawowa wannan demokradiyyar 1999 zuwa yau da akan isa har kotun koli ba ta gamsar da kotu hujjojin rashin ingancin zabe ba misali a karar da shugaba Buhari shigara 2007 karkashin narkakkiyar jam'iyyar AMPP don kalubalantar ayyana marigayi Umaru Musa Yar'Adua a matsayin wanda ya lashe zabe karkashin tutar jam'iyyar PDP an samu alkalai uku suka soke zaben uku kuwa suka ce ba su gamsu da hujjoji ba da haka suka halalta zaben inda cikon na bakwai wato babban alkalin marigayi Idris Legbo Kutugi ya nuna gamsuwa ga hukuncin waɗanda suka halalta zaben da haka ya kori karar a cikin karar kuwa har da dan takarar PDP a lokacin wato Atiku Abubakar lokacin da ya takarar a jam'iyyar AC wannan tarihi kenan sai mu jira da yardar Allah mu ga yadda za ta kaya a wannan shari'ar gwamna Emir Abubakar na Bauchi ya ce shi dai da farko ya dauka darar rashin nasarar zabe amma jam'iyyar da APC a yanzu ta ce zuwa kotu shine mafi ala ta dai anan kiru'un su kammala dan takadirin lokaci don kowa ya san matsayinsa a shari'ance yanzu kuma sai al'adar yakin neman zabe da har yanzu aka buge da batun ruwan sha da hanyoyi masanin tattalin arziki Shehu Ibrahim Madugu ya duba yadda ba wuce wannan bangare ba zuwa bangare na gaba
gaskiya wannan akwai laifin gwamnati ya kamata gwamnati in ka fito zaka fita neman takara gwamnati ai ka san menene a state dinka ka san wani irin arziki Allah ya binne maka a wannan jiha ka duba kuma harkan gona da sauransu zaka shigo da tsari idan ka shigo zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza don idan akai wayannan abubuwa ga yadda al'umma za su amfana ba don kanka ba kai a gwamnati sai ka ga wani an zo gwamnati ya yi dan titi kilomita 5 an je ana tafi an sa still line wa gwamnati ajena committee wannan aikin mene amma abin da ya kamata ayi ka tsaya yanzu ka zuba maganar noman nan ai gadon mu ce ta arewa wani guri ne ba daji ka gaya mun hekta nawa a arewa aka samu gwamna ya share ya sa traktoti da kayan komi ya kira manoma ya taimake su yayin ka musu ayin clustering an ba su don su taimaka in kai waɗannan abubuwa kai ka karfafa su ana noman tumatir noman gyada noman auduga noman wake to sai ka zo ka duba wani masana'antu za mu kafa saboda waɗannan mutane idan suka yi noma waɗannan abubuwan za su ɗauka su kawo wannan a sarrafa ina za a kai waɗannan kayan kasuwa ka bude musu commodity market da sauransu mu yara wanda suna nan suna yawo akan titi sun yi karatu zaka iya absorbing din su kai su wayannan masana'antu ko kuma ka shimfida musu daji kai yanka musu gonaki ka taimake su da tractor da komi shikenan gobe ma sun koma gona to amma duk babu sai kaga kullum magana daya sai ai wanna ga ma adinan nan a kasa sai ka tsaya ka ga gwamnonin mu nan a arewa abun kunya wai ana jira sai an ka san gwamnati sannan ka samu kunya zaka zo ka kashe ka biya albashi saboda Allah wannan abun zai kai mu cigaba ka tsaya ka duba yadda zaka kara mu jiyan dan da kake mulkanta hanyar samun kudi na cikin gida wanda zai kara taimaka maka da wannan kason da kake samu daga farar gama amma sai a zo a shiga kawai ai abubuwa kaga an gama shekara 4-8 babu komai abin da zaka muna nan a gidan jihar
Maiduguri tsohon jami'i ne a kamfanin hakar fetur na ELP yanzu kuma gazanta da wakilin mu Abdulwahab Muhammad da sakataren committee karbal mulki daga PDP zuwa APC mai mutum 37 a jihar Gombe wato barista Zubairu Muhammad
wannan committee aikin sa shine su duba wani ayyuka ne gwamnati take a yanzu wani ayyuka ne bata kammala laba wanne ne kuma take da wani niyya akai sannan sai a ba wa gwamna mai jiran gado a bashi shawara ko dai ya ci gaba da wannan aikin ko ya canja salon wannan aikin ko kuma ya bar aikin gaba ɗaya wani abu daban
wannan bincike kenan ne za ku kaddamar
wannan gaba bincike ba ne kwata kwata aikin mu shine a samu gaskiyar me Gombe take ciki sannan a ba wa gwamna mai jiran gado shawara don ya san yadda zai ci gaba da tafiyar da gwamnati
kuma zai kai ku ga zagayawa wurare ma'aikatu da wasu cibiyoyin gwamnati ku tabbatar da ganin abubuwa
ba zan ce zagayawa ne haka ba amma dai za a ziyarce su don a zauna da su su ba da bayanai na me gwamnati take ciki girma gwamna mai jiran gado ya kafa wannan kwamiti na mutum 37 da kuma kwamitoci guda 23 na sassa daban-daban na gwamnati an rubuta wa gwamna an kai wa gwamna kuma sun karba ana jiran sakamako daga gare su
Allah misali kamar idan ba ku gamsu da wasu abubuwan ba ya za ku fuskanci abubuwa da yake akai
ba magana aiko gamsu ko rashin gamsuwa yanzu misali mutum ne zai shiga gida sai ka tura ka ce to aje a duba maka gidan nan me a ciki akwai gadaje ne akwai kujeru ne akwai wunduna ai ba wai ka ce ko ga ka gamsu bane ko ba ka gamsu bane ya ka dai a zo a ce maka eh akwai gadaje ba kujeru akwai window ba kofa duk wannan a ga maka don kuma kai in ka zo sai ka san irin gyaran da zaka yi saboda haka ba maganan gamsuwa abinda duk suka bamu da shi zamu yi amfani
akwai wani wa'adi ne da kuka diba don tabbatar da cewa wannan aiki na kwamitin nan
sai ku aka ba su ba da rahoto da shi gwamna mai jiran gado cikin sati uku
Abdulwahab da Barisa Zubairu ita dai demokradiya dama ai wannan na shiga ne wannan na fita masu sauraro duk da wannan ma muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe za mu dawo da sabon shiri insha Allah a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman
Abubuwan abinci yanzu wata mu biyo ba mu zama abinci ba
amma sun ce kuma sun kacin kwanakin nan
la wata uku ne wannan wata uku ne mun yi tukuna ka na wata daya
to kamar wani matsaloli kuke fama yanzu
yanzu matsala mu warin kare matsala yanzu abinda muna fama da matsala abinci nan da matsalan kayan shimfidawa abin borgo ne su sange su katifa su omo su shaburu
wani dan gudun hijira kenan kuma bai ne irin halin suke ciki a yanzu ba tinye bane dai aka amince da gagarumar yarjejeniyar kare haƙƙin mutane da rikici ko kuma wata musifa ta raba su da gidajensu a ƙasashen Afirka da ake walakabi da Kampala Convention inda fiye da shekaru uku da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta amince da yarjejeniyar ta Kampala kuma ƙasashen ƙungiyar 15 da suka hada da Najeriya da Sierra Leone ma suka sanya hannu amincewa da ita ita dai wannan yarjejeniyar
ta tanadi cewa dukkanin kasashen dole ne su yi dokoki ko kuma su gyara dokokin da suke da su ta yadda za su tabbatar da kulawa da ta dace ga mutanen da wani rikici ko bala'i ya sa suka kawar daga inda suke. To sai dai kuma abu mamaki kawo yanzu ba ma so ma aiwatar da wannan yarjejeniya ba a wasu kasashe, lamarin da yake cibiyar ba da agaji ga yan gudun hijira ta kasa da kasa ta Norwegian Refugees Council wato NRC ta kace shirin taro na tuntuba da zaman zaburarwa.
And there are hundreds of IDPs also in the host community are still there for a very long time now, apart from the little support being given by NEMA.
Abdulaziz Mala na mako cikin shugabannin kungiyar da ke sa ido kan harkokin yan gudun hijira a jihar Borno ya ko bayan abubuwan da ke akwai a yanzu.
Sunana Abdulaziz Mala daga Borno State Visitors na Super Foundation. Kamar da kuke sani issue Kampala Convention Nigeria ta rantaba hannu a shekaru 2012 aka yi wannan abun kuma ta amince za aiki a wannan abun amma har ila yau gwamnatin Najeriya ba su da wani kakkuran matashi aka abun ba. Mu kiran da muke shine su gaggota su sa hannu saboda wayannan IDPs da suke shan wahala a sauwaka musu rayuwa na abubuwa yau da kullum su koma inda suke, sa'annan abubuwa social amenities kamar abinci da magarantu da ayyukan yi su masu samu a tanada musu.
Shi ma dai Dauda Balami daga jihar Borno ya ko taɓa batun cin zarafin da ake mata 'yan gudun hijira da suka da fyaɗe da kuma rashin karatu.
Sunana Dauda Balami kuma ni daga Borno ne, sunan kungiya na Concern for Women and Children Development Foundation. A sa hannu, a sa hankali, kuma a sa yanda za a tabbata wa gwamnati, a sake tunasawa gwamnati da sa aikin da aka yi a shekarun da ya wuce na Kampala Convention, a samu a sa ta zama dindindin ta zona kowa kuma yana moranta, especially su yan IDP. Suna nan da matsaloli da yawa, mutane da yawa ba su da karba da suke wa wannan dan IDP. Dan IDP ana ganin ka ne kamar kaisa complexity akan akwai abin da ake ce da shi feda ko fede, mutane da ko aha mata da yawa muka gani yanda ake cin mutuncin su, wani saboda ita na mace ne ba za ta samu taimako ba, ba za ta samu karban taimako da wannan yan wannan da kasan waje suke kawo ba saboda ita na mace ne, wani kuma saboda shi tsoho ne ba zai iya dubai da karfi je shiga layi. Wannan convention ta yi addressing wannan abubuwa da muke faɗa. Akwai kuma issue na karatu, yaran mu da yawa suna wurin ba su samun karatu, gwamnati kuma tana daidai karfinta, amma dai muna so mu sake sa karfi saboda karatu ya zama one of the things da ya samu ya inganta zaman su a wurin, saboda at the end of the day ko sun koma gida ko an integrate din su a cikin society ya zama da cewa dai su ma rayuwar su da zama abun banza.
A kullum dai akan samu rahotanni almunda hana da wakacika ta shiga mai da batun yan gudun hijira, batun da wannan taro aka tabo inda Dauda Balami yace dole ne ake haska fitila kan kudaden da ma ake kashewa.
Akwai abin da ake ce da shi a Hausance accountability, to muna so shi ma convention din yayi addressing wannan abun yanda dai gwamnati za ta zama accountable nawa ne kuka sa a cikin kula da wannan mutane, kuma ne abin yayi ya samu ya kula da su. Akwai abin da muke ce da shi a wuraren aikin mu monitoring and evaluation, dole mu gane wannan taimakon da ake musu yana iso wurin su, in baya isowa me yasa baya isowa, a cikin budget din mu ba a bada kudi na kula da su, mun tabbata na bayarwa, amma kuma taimakon da mun tabbata kuma akwai wuri daya biyu da in an sa hankali mun zo mun haɗu gaba daya da gwamnatin da wasu kungiyoyi na zaman kansu kuma irin maganta irin wannan damuwa.
Ita ko wannan yar fafutukar daga jihar Yobe karin haske ta yi game da batutuwan da suka tabo a tarukan da suka gudana a tsakanin kasashen da abin ya shafa ciki ko har da Nijar.
Sunana Maryam Aje, ina representing African Youth for Peace Development and Empowerment Foundation daga Yobe. Wannan zama da muka yi kamar yadda muka faɗa shi ne zama na uku a cikin tattaunawa wanda aka yi. Zama na ɗaya an yi shi ne at regional level wanda ya kama haɗi Nijar da Cameroon da Chadi da kuma Nigeria, suka zo na suka tattauna suka duba a wannan akan wannan Kampala Convention din su duba yadda za a yi domesticating din shi at regional level. Sannan na zama na biyu kuma an kawo stakeholders ne kamar a ce mutane wanda suke da hannu cikin wannan wajen pushing aga an taimaka wannan an yi domesticating wannan Kampala Convention, suka zo na Abuja suka tattauna. Sannan wannan zama da muke a Yola kuma yana dauke da mutane ne civil society organization da kuma wasu government agencies daga jihohi kamar Yobe, Borno da Adamawa wanda yawanci wannan insurgency din yayi affecting din su shine muke yi wannan shine zama na uku kenan da muke yi.
To akwai me za ta ce game da matsalolin da mata ke fuskanta a sansanoni a Najeriya?
Gaskiya binciken da muka yi a zaman da muka yi mun duduba akwai matsaloli da yawa wanda mata suke fuskanta. Akwai wannan issue na yawanci fadi da ake yi ma mata, sannan kuma yawanci sai kaga wasu privilege, wasu dama wanda entitlement din su ne amma sai ta gama shi ba za a bata ba. Yawanci in muka duba period din insurgency nan yayi affecting maza da yawa, yawanci maza suka mutu sai ya zama mata akwai dawainiya sosai akan mace. Kuma sai kaga idan aka zo ko da ma ce taimako ne da ake kawa daga gwamnati ko kuma daga mutane kamar kungiyoyi masu taimako, sai kaga ita mace saboda ita ana ganin damar ta mace ce ba za ta samu dama kamar yadda shi ne miji ya samu ba. To kaga kama da dawainiya da yake kanta na gida da wannan rashin samun opportunity ita ma tayi accepting services yanda namiji zai iya samu, to wannan gaskiya babban matsala ne. Sannan kuma musamman a cikin host communities ma akwai wannan issue na fade da ake yi wa mata, saboda mutane a community suna ganin daman su, ana gani kamar mutane ne wa'anda ba su da galibu saboda ba sa gidansu matsala. So mutane suna amfani da wannan matsalan da suke ci a musu kaman fade, sannan kuma a ci zarafin su ta wajen abubuwa da yawa. Wannan yana daya daga cikin abin da muka duduba.
To sai dai kuma wasu gwamnatoci a Najeriya na cewa su suna nasu kokari domin tabbatar da wannan yarjejeniya ta Kampala. Ahmad Sajo shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da ke da sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya.
Babban abin da za a yi musu na mutunci da karanci shi ne a samu musu muhalli ingantacce. Adamawa ita ce kaɗai jihar ma da ta samu ma 'yan gudun hijira na jihar Borno wurare a cikin gari ba ma a sansani ba. Duka kuma kafa gidajensu suka zauna kuma a cikin al'ummarmu ba tare da tsangwama ba, kuma an kare mutuncinsu, an kare martabarsu, kuma ba abin da ake musu na cin mutunci.
Hukumar ba da agaji gaggawa a Najeriya ta nema ita ke kula da sansanin 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje ta ce ai ita ma tana nata kokari, kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jihar Adamawa da Taraba Imam Abani Garki ke cewa.
To ala kullu halin mutuncinsu da haƙƙinsu da duk wani dama ta su muna da bashi muhimmanci, domin in baka manta ba daga cikin yarjejeniyar da muka yi da 'yan gudun hijira da za a dawo da su daga ƙasar Kamaru shine a tabbatar da cewa an dawo da su ƙasar su cikin kima da mutunci. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da Najeriya da kuma kowace hukuma da take kula da 'yan gudun hijira take da muhimmanci da fifici akan a tabbatar da cewa an ba su haƙƙinsu na mutunci su a kowane hali da ya kamata.
Imam Abani Garki kenan da ke zama jami'in hukuma ta nema a jihar Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aikina da aka ji muryoyinsu, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
24 heures sur 24.